Yau da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM duk a Niger da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu gaba daya ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma ni Usman Ahmad.
Yau Talata 27 ga watan Maris din shekarar 2018 zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba.
Inda yau zamu yi magana game da rahotannin da suka bayyana cewa za a rufe makarantun kwana a yankin Arewa maso gabashin Najeriya musamman jihar Borno.
Yin hakan dakile wa ilimi ne duk da akwai tabarbarewar tsaro. Abin da ya kamata hukuma ta yi akan wannan tsari shine yana da kyau hukuma ta dauki mataki na tsaro duk makarantun mata na a ba su tsaro yadda ya inganta yadda zai iya bada damar da za a ce yaran za su iya karatu cikin kwanciyar hankali.
An san dai cewa samun ingantaccen ilimi ba zai yiwu ba sai an samu kwanciyar hankali na mai koyo da mai koyarwa. Saboda haka idan har waɗannan abubuwa da na faɗa ba za su samu ba a makarantun kwana, je ka dawo din nan shine mafita.
Baya ga ra'ayoyin jama'a mun ji ta bakin kwamishinan ilimin jihar Borno ko da gaske an rufe makarantun kwana na ƴan mata a jihar saboda tsoron sammamen da ake kai wa yara ana sace su.
A lokacin da aka samu ingantaccen tsaro a koda ina ne zamu ga yadda ƴan matan za su yi zauna, amma a yanzu haka kuma dangane da abubuwan da ke tafiya ka gani ba zai zamanta mun yi tunani mu bar ƴan matan nan suna kwana a makarantun nan ba. A lokacin da kuma aka samu zaman lafiya sai su koma su ci gaba a wayannan wurare da suka taso.
To za kuma mu karanto sakonnin amsar da kuka aika mana tambayar da muka a shafin Facebook da Twitter da ma Instagram. Sannan za mu tattauna da shugaban kungiyar nan mai haɓaka ayyukan sadarwar zamani tsakanin matasa wato CITAD da kuma Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Missouri a nan Amurka.
Yanzu bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota wato cewa menene ra'ayinku game da yunkurin rufe makarantun kwana na ƴan matan na ƴan mata a Arewa maso gabashin Najeriya biyo bayan sace ƴan matan garin Dapchi.
To sakon farko ya fito ne daga Muhammad Baqo Jatkori da Magaran a Niger kenan yace da kyau ni kam ina goyen bayan a rufe makarantun kwana na ƴan mata saboda irin waɗannan makarantun dama suna da hadari saboda mace bai kamata ta kwana a wani wuri ba, ta kwana a gidansa kawai da safe ta je makaranta ta yi karatu ta dawo gida shi ya dace da mace.
To sai kuma sakon Bello Muhammad Tafida daga Sokoton Najeriya yace salam yau da gobe, rufe makarantun kwana a Arewa maso gabashin Najeriya ba shine maslaha ba, maslaha anan ita ce gwamnati ta tabbatar ta bayar da ingantaccen tsaro a makarantun ta hanyar girke jami'an tsaro a makarantun da kuma samar musu da ingantattun makaman da za su iya dakile kowace irin hatsaniya. Ku huta lafiya yau da gobe.
To sai kuma Diaz Buiza Alsana faɗa daidai yace salam yau da gobe, fatan alheri zuwa gare ku. A gani na bai kamata a rufe makarantar mata a garin Dapchi ba, kuma ya kamata iyaye su bar ƴaƴansu su ci gaba da karatun su saboda abinda ya faru kaddara ce daga Allah, ko kana ɗakinka sai ta same ka a tashi lafiya. Daga Umar Faruk Alamai suka hada gwiwa kenan da wannan.
Eh sai kuma sakon Yusuf Muhammad Gidandare yace assalamu alaikum yau da gobe, ni ina goyen bayan a rufe su saboda idan har jami'an tsaro ba za su iya samar da tsaro ba to gwara kowa ya koma gidansu ko kuma a mayar da su na je kaka dawo. Daga Yusuf Muhammad Gidandare Wurno.
To sai kuma Musa Hadarin Asuba da magaran yace yau da gobe shirin matasa. To masu iya magana suna cewa hanyar lafiya dai a bita da shekara.
Shine ai. Sai kuma sakon Lawassani na kawo daura yace eh hakan yayi daidai domin kada a sake kwatantawa.
Ka kuma kenan. To sai Abdulrazzaq El Musa yace salamu yau da gobe shawara ta anan shine rufe makarantun kwana a arewacin Najeriya ba shi bane mafita ya kamata gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari ta dauki matakan da ya kamata domin kare makarantun arewacin Najeriya ina fatan za a tashi lafiya yau da gobe
mun gode sai kuma sakon Fatima Ahmad India Gashuwa tace assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah to a gaskiya ni dai anawa ra'ayin duk da cewa ni yar jahar Yobe ce da wannan matsalar ta sace ƴan matan sakandaren Dabci da ƴan Boko Haram suka yi a wancan ƴan kwanakin baya da kuma dawo da su to bana goyen bayan a rufe waɗannan makarantun na kwanan mata kai har ma da na mazan a arewa maso gabashin Najeriya sai dai kawai a maida su makarantun je kaka dawo a maimakon kwanan domin rufe su kwata-kwata wani babban koma baya ne ga ilimin yankin namu gaba daya.
Eh to sai kuma sako na karshe da zan karanta daga shafinmu na Instagram Ahmad Suleiman Bajogani yace a gaskiya ina goyen bayan rufe wasu makarantun ƴan mata da ake yi matukar wannan guri ana fargabar rashin tsaro to fa rufewar shine yafi hanyar lafiya da ya bita da shekara BOA Hausa mun gode
sai gode
kuma da sako ne to sai kuma daga sakonnin naku sai mu je ga ra'ayoyin mutane wanda wakilin mu ta fannin ilimi a jahar Katsina Zaharuddin Sani Kunto ya danjo mana ta bakin wasu bayan Allah game da maganar nan ta rufe makarantu a arewa maso gabashin Najeriya musamman jihar Borno in har hakan ta tabbata
zamu ji ra'ayin al'umma daban-daban akan yadda suke kallon wannan al'amari dake nema ya kunno kai to a cikin wannan zaure namu na yau akwai mutane daban-daban da kuma ra'ayoyin su daban-daban
sunana mutaka Sarilu Funtuwa gaskiya ra'ayina yin hakan dakile ilimi ne tudiri akwai tabarbarewar tsaro abin da ya kamata hukuma ta yi akan wannan tsari shine yana da kyau hukuma ta dauki mataki na tsaro duk makarantun mata na a ba su tsaro yadda ya inganta yadda zai iya bada damar da za a ce yaran za su iya karatu cikin kwanciyar hankali amma yanzu a ce wai a rufe makarantu a mai su godan gaskiya dakile ilimi ne kuma komawa da bayan ilimi ne yin haka to amma idan ya kasance gwamnati ta dauki matakai na tsaro a su makarantun ya kamata kowace makaranta ta kwana ya kasance an bada ingantaccen tsaro a gurin yadda su malaman da su daliban za su iya yin karatun su cikin kwanciyar hankali ba tare da wata fargaba ba abin da ya kamata gwamnati take nan
nan na game da rihin makarantun kwana shi in dai haka zai zama alheri kuma ya taimaka ga tsaron rayuka da lahiyar dalibai ubangiji Allah ya tabbatar da shi bashin abin da zan ci shi na
sunana Ali Ibrahim Alti malami a Madrasat Ibrahim Funtuwa jihar Katsina a ra'ayina game da makarantun kwana na maza da mata a jihar Arewa maso gabas ta Najeriya kulle su da kuma abin da ya shafi tsaro ina ganin kulle sun ba zai kawo wani abu ba face ta barbarewar ilimi saboda yanzu babu wani shiri takamaimai da aka yi wanda idan an rufe wa'innan makarantu za a ci gaba da aiwatar da shi yadda ya kamata saboda haka ina ganin gara ba makarantu yadda suke a ci gaba da inganta tsaro kamar yadda ya kamata
ni sura da ke da maci ka daga Katsina ra'ayina game da tunanin da ake na rufe makarantun kwana a jihohin arewa maso gabashin Najeriya al'amarin da ga fahimta ta anan shine duka domin a samu ingantaccen tsaro shi al'amarin tsaro din nan wani al'amari ne wanda mu da ba cikin harkar muke ba yana da wahala kai jirdado kace ga yadda ya kamata a yi amma dai akwai matakai waɗanda ya kamata a ɗauka saboda ni ina ganin shi al'umma wanda ba ta da ingantaccen ilimi to ita mafi koma baya a cikin dukkan lamuran rayuwa saboda babu wani abu wanda za a aiwatar na a zo a gani a rayuwa wanda babu idan har babu ilimi to ba zai yi yadda ake bukata shi ba abu na farko kenan sannan abu na biyu a rufe makarantun din har za a bar makarantu na di ma'ana makarantun je kaka dawo to kusan a iya cewa a iya samun saukin wani abu saboda mutanen nan ba a iya gane alƙiblarsu ba a ma san me suke so ba ba a san me ke tunanin su ba to saboda haka wani abu ne in za a yi shi a matsayin na wucin gadi to gaskiyar magana ne a ra'ayina abu ne mai kyau a yi shi na wucin gadi har a duba a jira a ga al'amarin yadda Allah zai sa al'amarin ya kasance amma kuma wani hanzari ba gudu ba har hakan su kansu makarantun yana da kyau ai masa kyakkyawan tanadi na wake shiga makaranta idan makarantar maza ce an ga mace mai ya kai ta idan makarantar mata ce an ga namiji mai ya kai shi koda dan kankanin yaro ne bai kamata a bashi amana ba bai kamata a sake da shi ba da an ga yaro zai shiga makaranta to shikenan a dakata su da an ga mace za ta shiga makarantar maza komin kankanta yarinyar nan to ita ma a dakata su sannan kuma a ajiye an tsaro da kuma ɗan sa kai to ina sara idan aka yi hakan to alhamdulillah za a samu nasara amma magana a rufe makarantu din nan ni ina da ra'ayin eh ya kamata a ce an rufe makarantun kwana a ɗan jira zuwa wani lokaci a ga abin da Allah zai yi assalamu alaikum
assalamu alaikum sunana Audu Samad Jibawa ɗan Jalo idan aka ce ita an rufe wancan makarantu na kwana nan wuraren za a samu sauki ga hukuma za ta samu sauki ita ma saboda shi karatu a ko ina ana iya yin shi lafiya lau in Allah ya yarda kuma za a samu sauki ko za a samu saukin wannan kashe-kashen da ake idan wannan ana wannan karatu a nan gida ba dole sai an je wani wuri ba
dangane da mayar da makarantun kwana zuwa na jika ka dawo a yankin arewa maso gabashin Najeriya abu ne da za a iya kallon su da fuskoki da dama misali an san dai cewa samun ingantaccen ilimi ba zai yiwu ba sai an samu kwanciyar hankali na mai koyo da mai koyarwa daga cikin abubuwan da ke samar da kwanciyar hankali akwai tsaro da kyakkyawan yanayi saboda haka idan har waɗannan abubuwa da na faɗa ba za su samu ba a makarantun kwana je ka dawo din nan shine mafita
sunana Nasir Garba Ako to gaskiya ni ra'ayina hakan yayi shine samun sauki ga gwamnati ga kuma iyayen yara domin duk yare ta je makaranta ta dawo to insha Allah za ta taimaki iyayenta iyayenta kuma za su samu kwanciyar hankali suna ganin ƴaƴansu a kusa da su kirkire da gwamnati ta yi yayi shima wani tsaro ne mai kyau tunda wannan ba zai hana yara su karatu ba karatu a ko ina zaka iya yin shi
sunana Nuratu daga jahar Katsina ina makaranta ne a jami'ar Umaru Musa dake Katsina ni ra'ayina shine naga ya kamata hakan rufe makarantun kwana musamman ga yaya mata saboda hakan zai fa ba su kwanciyar hankali su da iyayen su ta cewa kowace daliba ta zo daga gidansu ta zo makaranta ce karatu in an tashi ta koma gida saboda a lokacin da suke makaranta zazzauni babu mai kwanciya hankalin da zai iya yin karatun ma balle ya nasu in ya je cikin aji ya gane abin da ake so ya gane amma idan daga gida ya je kullun iyayensu suna masa addu'a suna masa nasiha kuma su ma kansu suna gane abubuwan da ake ciki
ra'ayoyin al'umma kenan kuka saurara a shi wannan shi namu na yau da gobe a madadin waɗannan al'umma da muka kasance a cikin wannan zaure da su Zaruddin Sani Funtuwa nake cewa a huta lafiya
To mun gode Zaruddin da ra'ayoyin jama'a. Yanzu bari mu je ta bakin gwamnatin jihar Borno game da cewa an rufe makarantun kwanan jihar inda wakilin Haruna Dauda biyu ya tuntube su kabara.
To haka yake. Yanzu muna tare da kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno kuma Musa Inokubo. Rike da akwai wannan batu dake yawo na cewa an rufe makarantun kwana na jihar Borno. Ya gaskiya wannan batu yake ne?
Abin da ke faruwa shine duka makarantun mu yanzu suna nan suna aiki. Dama tuntuni da muka samu wannan matsala na ɗebe ƴan mata daga makarantar Kibo muka yi takatsantsan domin kada a sake samu aukuwan wannan lamari. Saboda haka duka yara musamman ma makarantun ƴan mata mun kaurar da su daga inda suke zuwa wayannan garuruwa musamman guda biyu na Maiduguri da kuma Biyu wato makarantun da ƴan mata suke zuwa wanda suke zaune wanda suke kwana akwai kuma batun bukata jama'a su fahimta dama wayannan akwai wasu daga cikin ƴan matan nan daga gida suke zuwa makarantun nan wannan ba abin da ya canza har yanzu suna gidan iyayensu za su yi karatu su koma su kwana a can saboda haka babu matsala a nan rashin fahimta da jama'a da suka yi na cewa an rufe makarantu na jihar Borno wannan ba gaskiya bane abin da dai takatsantsan da muka yi shine a tabbatar cewa babu makarantun ƴan mata wanda suke waje domin babu ingantaccen tsaro a wayannan wuraren nan banda wuri biyu da na ambata saboda haka a lokacin biyu da Maiduguri a lokacin da aka samu ingantaccen tsaro koda ina ne zamu ga yadda ƴan matan za su yi zauna amma a yanzu haka kuma dangane da abubuwan da ke tafiya ka gani ba zai zamanto mun yi tunani mu bar ƴan matan nan suna kwana makarantun nan ba.
Wato idan na fahimce ka wannan ba sabon ababu a bayo aka rufe waɗannan magantu kuma aka dawo su wasu makarantun ba.
Daman wayannan su ne matakan da muka dauka, wato ba ma makarantun ƴan mata kawai ba, akwai wayansu garuruwa ko kuma wayansu wurare wayanda har yanzu tunda ba a tantance ba mu tabbatar da an samu wadataccen zaman lafiya wayannan wuraren ba. Mun debo wayannan makarantu din mun kawo su sauran wurare inda muke mun tabbatar da cewa babu matsala. Misali yanzu makarantar New Marse ba mun kawo suna nan a Maiduguri, makarantar da ke Abadan, makarantar da ke Gamboru, duk wayannan makarantu mun debo su mun kawo su inda muke jin cewa babu matsalan tsaro. A lokacin da kuma aka samu zaman lafiya sai su koma su ci gaba a wayannan wurare da suka taso.
Kuma dai wannan mataki ba dai yanzu aka doka ba, tun lokacin da aka debe matan Chibok kenan kuka doki wannan mataki.
Wannan matakin tun daga lokacin da aka debe muka samu matsalan tsaro, a lokacin da kuma da za a bude ka san ma an kai inda makarantun ma gaba daya an rufe. To da muka bude makarantu muka gani cewa akwai bukata wayanda suke sako inda har yanzu akwai matsalan tsaro, mu kawo su inda za a tabbatar cewa su yi karatun su ba matsala, inda akwai ingantaccen tsaro.
Game da wannan batu da muke magana bayan mun ji daga commissioner din nan, to kai tsaye muna tare da wani bawan Allah shugaban wata kungiya mai haɓaka ayyukan sadarwa tsakanin matasa musamman hanyar sadarwar zamani, mu ji shin da irin ya suke kallon abu musamman kin san abu na matasa kuma ƴan matan nan su kansu matasa ne, sannan yaya za a sadar da su da ilimin nan ko raba su da shi ba tare da cewa an cutar da su ba, domin aka ce a rufe makaranta akwai matsala, in aka ce kuma a bacce ga tsaro bari mu ji yanda zai ce. Assalamu alaikum Malam Nasitad.
Salamu alaikum.
Hello.
Wa alaikum salam.
Yawa, to da wa muke magana, wai waka bakin ita tafi dadi.
To kana magana da Yunus Zakariya.
Malam Yunus, barka da warhaka ya Sitad.
Barka dai.
Lafiya, kana barkan ku dai.
Yawa. To dama muka ce to bari mu baka ƴan wasu ƴan mintuna mu ji na san ba za ka rasa tofa albarkacin bakin ka ba. Muna magana akan yanda ake maganan cewa za a rufe makarantu ko aka ce wasu rahotanni masu nuna cewa jihar Barna ta rufe makarantun secondary, amma ga commissioner ya ce ba rufewa suka yi ba, sun kwashe wasu ne kaman a ce na wucin gadi kenan har sai an samu mafita mai kyau kafin su abin nan. To ya kuke kallon abin?
Wato a kullum muna so gwamnati da mutane su koyi darussa daga abin da ya cike. Abin da commissioner ya ce cewa darasin da suka ɗauka daga sace ƴan matan Chibok shi ne cewa su ɗebe wasu waɗanda suke makarantun kwana su kai su Maiduguri a Shuhanna. To na farko dai ni yadda wannan abu ne mai amfani. To amma matsalan guda uku ce. Na daya yana nuna cewa gwamnati ta gaza wajen ba da tsaro isasshe a duk fatan jihadin nan. Sun da ya kai cewa za a kwashe ɗalibai daga wani wajen kai su wani wajen, kaga an yadda kenan a wannan wajen babu tsaro. Na biyu cewa idan ka ɗebi waɗannan ɗalibai ka kai su wasu makarantu wanda akwai ɗalibai a nan wajen, to za ka samu cunkoso wanda shi kansa ingancin ilimin da za a bayar ba zai zama kamar yadda yake ba. Na uku cewa ai yaran da aka ɗiba yara ne da suke makarancin kwana. To shin su waɗanda ba sa makarancin kwanan mutanen da suke sashi ‘yan mata ɗin nan ko kuma ce ma mutane ba sa iya fatan wanda ba sa makarancin kwanan? Saboda haka yana nuna cewa wato ba a yi zurfin tunani yadda za a kawo mataki da zai kare kowanne ɗalibi. Tunda akwai yaran da dama maza da mata wannan aka kwashe su ba a maganan su. Masu dauk aka sani saboda su an kwashe su da yawa ne a cikin makarantarsu
ba dauke ɗaya ba,
amma da dama an fizgi mutane yara matasa maza da mata a hanyar su ta zuwa makaranta, a hanyar su ta dawowa daga makaranta an kwashe su, wasun su an sa sun zama ‘yan Boko Haram ɗin, wasun su sun zama bayan ‘yan Boko Haram. To ka gani in kullum aka ce sai waɗanda suke cikin makaranta ne za a kula da su, wato a gaskiya akwai sauran ruma a kaba.
Hafsa na ji kina motsa
baki. Ina ma ɗaga maka hannu. To professor naga ina so dan ƙara akan abin da ka faɗa ne.
Amma ai professor shine zai zo mana a ƙarshe, muna tare da
ai okay yes
malam
Malam Zakari YZ yawa. Naga makarantar Buniyadi da aka kai wa hari, yaran sun ma dawo suna kan hanyar ma koma gida.
Aka kwashe
ba kwashe su ba, wanda aka wayanda aka kai wa hari
wanda
aka kashe su, to ba ma yawa, to ba ma sace su kawai ba, ai musu illa irin wannan. To naga in babu tsaro kawai ya za a ce kawai makarantar kwana abin yana da dan
to mun baka minti ɗaya ka rufe
akan wannan wato tsaro gaba daya.
Ina gani mu a kullun abin da muke faɗi tsaro ba na gwamnati ne kurin ba. Idan al'umma za su sa ido su yi aiki tare da jami'an tsaro, shi ne zai kawo ingantaccen tsaro a cikin al'umma. Amma muddin babu haɗin kai tsakanin jami'an tsaro da mutanen al'umma, to ba za a samu ingancin tsaro ba. Abin da ya sa kuma ba a samun wannan haɗin kai shi ne su jami'an tsaro yawanci ba sa yi wa mutane abin da ya kamata, sai dai su tilasta wa mutane su ci zarafinsu da sauransu. Saboda haka idan za a canza yadda jami'an tsaro suke mu'amala da mutane, to mutane za su iya fitowa su kare irin waɗannan makarantun, su ba da bayanai da zai sa gafa wata wuta ta taso ga matakan da ya kamata a ɗauka
Assalamu alaikum, Professor Yusuf Alhassan daga Jami'ar Missouri. Assalamu alaikum, Professor. Alaikum
assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kwanan ku
lafiya lau, barka dai da warhaka.
Ya aiki.
Amin.
Alhamdulillah. Duk da yake kwana da yawa wallahi. Ai da yake
da yake bi yauke hudu.
Shi ne ai zan dawo da kai akwai darasin da zamu tattauna mako mai zuwa tunda ka dan samu hutu zamu je mu dauka in mun sauka amma yanzu wannan a takeice nace ko minti uku ne zan baka ka dan yi mana magana akai.
To
wannan maganar ta rufe makarantu a nan Amurka abin da yasa na kawo ka shine a nan Amurka akwai matsalar ana harba yara makaranta da wane ne issue din wannan maganganun nan maganar tsaro ban ji ana cewa a rufe makarantu sai ake maganar ba da tsaro me zaka ga yawa mana sako kake da shi ga gwamnatin Najeriya
to gaskiya na farko ba ma gwamnatin Najeriya ba kamar yadda me wanda kuke magana da shi da karshe magana cewa gaskiya hadda jama'ar gari to ni a gani na ya wuce jama'ar gari banda gwamnati da mutanen gari akwai shugabanni na karanan hukumomi akwai shugabanni na jihohi
kware
da kuma ita kanta shugaban kasa shugabannin kasa ina nufin yan majalisu na jihar Hausa representative da senators to wannan na gani abu ne wanda yake ya shafi kowa ba abu ne wanda kawai gaskiya ya zama kara zube a ce kawai gwamnati ita ce wuka ita ce nama ita ce komai ba
me ya kamata su kai
tikewa kamar yadda kai tambaya idan kuka duba cewa satin da ya wuce a kasan nan yara yan bana bakwai sun suka dauki doka a hannunsu
da
amfani da abin da ake cewa wato dama
second
amendment suke amfani da shi a ka'ida
zanga-zangar lumanin nan
alibai yan uwansu gaba daya a kasan nan a nan garin ku DC an samu
mun ga 600
da yawa sai nayi bayani ba sai da mutane 500
amma lani lafiya suka abun
su New York California, Los Angeles, Gasan and Day. Duk ba waɗanda ba su wannan taro ba. Saboda yaran nan sun tsaya tsayin daka cewa
fitowa da suke so a kare lafiyarsu.
Kuma kaga wannan taron ya ratsa jikin shugabanni.
To amma misali a Farfesa ka san yanayin ka san misali nan akwai ƴan sandan su kansu naga yanda suka ba wa yaran tsaro.
Doka da oda.
Kan a Najeriya in kaga irin wannan ya faru sai kaga kawai ya zama wani tashin hankali. Shine kila fargabar da mutane kila za su ce ai zanga-zangar lumana a Najeriya yawanci ko kasashen mu na Afirka sai ta rikide ta zama wani.
Kuma iyaye ma ba za su bar yaran su fita ba.
Eh kana da minti da.
Wannan wani abu ne kuma gaskiya da yadda za a sake wa 'yan sandanmu wato zan ce training saboda su zama abokan jama'a kamar yadda 'yan sandan nan suka zama abokan ɗalibai da iyayen ɗalibai da jama'ar ƙasa gaba ɗaya kamar yadda ku gani kuka kuma gabata.
Kamar wanda Malam Zakariya ya ce su haɗa kai da 'yan sanda da mutan gari.
Ai ya wuce gaba ɗaya ne kamar yadda ni a gani na wannan abu ne wanda ya shafi kowa. Duk dai abu ne wannan tsaro da muke magana akai ya mutane suna shiga makarantu suna kashe jama'a can kuma a ƙasar mu Najeriya
ana ko a kashe su a sace su a kashe a sace duka
to duk dai tsaro ne amma kuma ya bambanta ga yadda al'amuran suke amma dai duk dai wannan ba kashe su ake ba amma kuma ana kashe musu rayuwa
haka kisan mun muke kenan to Allah shi
kaga
to Professor
ya kamata a yi
yawa
shine ni a gani na gaskiya ya kamata jama'an Najeriya ko kuma arewa gaba ɗaya ba mai arewacin gabas ta Najeriya
lokaci
lokaci ya dauko hanya
yawa
to ai na ga Professor a mako mai zuwa din tunda yanzu na sauka zan tattauna da kai a mako mai zuwa da zamu yi maganar da muka fara ta maganar irin cinkoson nan na dalibai a makarantun mu shi kanshi wani hanya ce ta maganar tsaro wanda ka zo ka gano yau wato saboda haka zamu yi magana a kai saboda haka in Allah ya so zamu
dora mun gode Professor
ni ma haka na gode thank you
to yanzu kan a madadin
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma wacce ta bada umarnin sanin wato Saida Hamdan sai engineer mu ne Mr. Rob McLean ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa a tara mu gobe in Allah ya so da muke magana siyasa da shugabanci na gari a cikin shirin yau da gobe.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe. no, no, no.